Hausa na muryar Amurka take magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makini. Da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 22 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ma'aikatan gidan rediyon nagarta a Kaduna sun yi zanga-zangar neman a biya su haƙoƙinsu bayan kwashe wata biyar ba a ba su albashi ba. Don kuma buƙaci a sauya shugaban tashar rediyon. Bayan haka za ku ji cewa watanni kusan 11 bayan rufe wani kamfanin haƙo ƙarfen uranium a yankin Alex da ke jihar Agadez a Nijar. Matasan da suka rasa aikinsu sun faɗa cikin halin kunci da kuma zaman kashe wando. Su ma 'yan kasuwa sun koka a kan yadda rufe kamfanin ya shafe su.
Aliyar kwaminaka ya shahi kasuwancinmu kwarai da gaske cikin kashi 100 kasuwancinmu wallahi kashi 70 na abu. Inda gwamnati za ta yarda da amincewarta yanzu cikin shekara guda Allah tana dawowa cikin hanyar.
Za ku ci ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurarin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A yau Talata kasashen yamma sun yi gaggawar ladabtar da kasar Rasha bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya a kan iyakar kasar da Ukraine. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da bada izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kammala amma bai fara aiki ba a karkashin tekun Baltic daga kasar Rasha zuwa Jamus akalla na dan lokaci da yanke yuwar aikewa da mai zuwa kasar Jamus amma kuma ya hana Moscow samun kudaden shiga daga bututun. Shi ma Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa wa majalisar dokokin kasar cewa ya sanya wa wasu bankunan kasar Rasha biyar takunkumai da wasu manyan jami'ai masu kuɗi su uku tare da ɗora hannu akan kadarorinsu da ke Birtaniya da kuma katse hada-hadar kuɗi da su. A yau Talata 'yan majalisar dokokin Rasha sun bai wa Putin izinin amfani da ƙarfin soja a wajen kasar lamarin da kayu a shirya kai wani hari akan Ukraine. Sai dai tuni a Washington aka fara kiran shiga gabashin Ukraine da sojojin Rasha suka yi da kai mamaya a kan kasar wani lafazi da a baya ake ɗari-ɗarin faɗi. Kasuwannin Asiya sun faɗi a yau Talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwansu akan matakin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ɗauka na aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine, lamarin da ya haifar da fargabar cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan Ukraine. Kasuwar Nikkei ta kasar Japan ta faɗi da kashi 1.7 cikin ɗari. Yayin da ma'auni S&P ASX ya rashi kashi 1 cikin 100 a ƙarshen ciniki a Australia. Ƙididdigar kasuwannin Shanghai ta ƙare da kashi 1 cikin 100 tare da ƙididdigar Kospi a Koriya ta Kudu da ma'aunin Taiwan ta TSEC duka sun yi asarar kashi 1.3 cikin 100. Ita ma kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ya zuwa da yammacin yau ma'auni ya nuna ta ragu da kashi 2.7 cikin 100 kana kasuwar Shenzhen a Mumbai ta ragu da kashi 1.3 cikin 100. A halin yanzu masu zuba jari suna jin daɗin ribar da suka samu a kasuwannin kayayyaki inda aka sayar da zinari $1,912.10 a kowace ounce. Ɗanyen mai a Amurka ya ƙaru da kashi 3.6 ana sayar da shi akan $94.40 a kan kowace ganga yayin da ake sayar da ɗanyen mai na Brent kan $97.38 wanda ya kai kashi 4.1 cikin 100. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Burkina Faso suna gudanar da bincike akan wata fashewa a wani wurin haƙar zinari wadda ta kashe akalla mutum 59 kana wasu da dama suka jikata a cewar rahotanni da talabijin ƙasar ya bayar da kuma shaidu. Fashewar ta jiya Litinin a inda ake haƙar zinari a kudu maso yammacin ƙasar ta raunata akalla mutum 100 a ƙauyen Bomblora. Ana sa ran wasu sanadarai da ake wanke zinari da aka adana su a wurin ne suka tada fashewar. Masana haƙar ma'adinai sun ce ƙananan masu haƙan zinari ba su da dokoki masu yawa kamar yadda manyan masana'antu suke da su, don haka aikin nasu na tattare da haɗari. Kasar Burkina Faso ne ita ce kasar da take samun bunƙasa cikin gaggawa wurin samar da zinariya Afirka. Ghana ita ce ta biyar a dahiyar da tafi aikewa da zinari zuwa kasashen waje. China ta nada Shubin, wani babban jami'in diplomasiya a matsayin wakilinta na musamman a yankin Kuriyar Afirka da yake fama da tashin hankali da ya hada da kasashen Habasha da Eritrea da kuma Somalia. A bayan Shu ya taba aiki a matsayin jakadan China a Papua New Guinea. Kana yana da masaniya akan aiki a Afirka da Amurka da kuma kasashen yankin Australia a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau Talata. Babban aikin da zai yi shine tallatar da ayyukan ci gaba cikin zaman lafiya da China ke shirin yin a yankin da zummar taimakawa kasashen yankin domin samun kwanciyar hankali mai dorewa da ci gaba, inji kakakin ma'aikatar harkokin waje Wang Wenbin yana faɗa a wani jawabi na wuni. Ministan harkokin wajen China Wang Yi shine ya sanar da wannan batu a cikin watan Janairu cewa ana shirin aiwatar da wannan nadin. A ƙarshe, hukumomi a New Zealand sun ce an auna 'yan sanda a wasu hare-hare guda biyu a lokaci daban-daban da masu zanga-zangar zaman dirshi masu kalubalantar wajabta yin allurar rigakafin COVID-19 a babban birnin Wellington. An ga wani hoton bidiyo da ya nuna wani mai zanga-zanga a cikin mota ya danno a guje yana tunkaran wani gungun jama'an da safiyar yau Talata kafin ya tsaya cikin hanzari bai riga ya afka musu ba. An ciro direban cikin motar kana aka kama shi saboda tuki da ya yi mai tattare da hatsari. A halin da ake ciki kuma an kai wasu 'yan sanda guda uku a asibiti bayan da aka fitsa musu wani abu da 'yan sandan suka kwatanta da mai hatsari wanda suka ce sun yi imanin sinadarin acid ne. Mukaddashin kwamishinan 'yan sanda Richard Chambers ya fada wa manema labarai a yau Talata cewa jama'an 'yan sandan suna murmurewa daga halin da aka kai musu. Prime Minister Jacinda Ardern ta yi tir da waɗannan hare-haren akan 'yan sanda cewa abin kunya ne. Kana ta yi kira ga masu zanga-zangar da su bar birnin na Wellington. 'Yan sandan sun faɗa a jiya Litinin cewa masu zanga-zangar sun jefe su da ba haya da mutane.
Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotannin mu. Ma'aikatan gidan rediyon Nagarta mai zaman kanshi a Kaduna da ke arewacin Najeriya sun rufe tashar gaba daya tare da yin zanga-zangar neman sauya shugaban gidan rediyon saboda an kwashe watanni biyar ba a biya su albashi ba. Sun kuma zargi shugaban da gazawa wajen gudanar da aiki. Isa Lawal Ikara, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahota.
Da safiyar Talatar nan ne dai ma'aikatan gidan rediyo Nagarta mai zaman kanshi a nan garin Kaduna suka garkame kofar shiga gidan rediyon baki daya, sannan suka rufe tashar don hana yada dukkanin shirye-shirye. Suna masu nuna rashin jin daɗi na shugabancin shugaban gidan da suka ce ya garbiyan albashi har na watanni biyar. Ma'aikatan gidan rediyo Nagartan da suka hana shugaban shiga gidan sun ce ya kamata ya aje aikin shi saboda dagwalgulewar kimar gidan a idan masu sauraro. Comrade Zulkiful Abdullahi Matata shine magatakaddan kungiyar ƴan jaridu reshen gidan rediyon mai barin gado.
To babban korafin wannan zanga-zanga shine rashin biyan haƙoƙin ma'aikata a lokacin da ya kamata. Duk da cewa duk da irin kuɗi da ake samu amma ma'aikata suna kwana da yunwa, waɗansu da kyasa ya kawo kansu wajen aiki, waɗansu kuma suna da iyalai, akwai buƙatar kuɗin makaranta, ko ba wannan akwai buƙatar a ci a sha, akwai harkar lafiya da sauransu. Dan da a ce komai na tafiya akan yanda ya kamata, ai da ma ba ga wannan abun ba. Babban abun da muke buƙata a wannan shugabanci na gari.
Sai dai shugaban gidan rediyon Nagartan Alhaji Abdul Malik Adi ya ce rashin kuɗi ne yasa bai iya biyan albashi na ma'aikatan na wata biyar ba, amma dai ya ce su ƙara haƙuri.
Kowa ya san tun COVID da kuma yanayin da ƙasar take ciki ba daɗi ake ji ba ko idan ana wannan ƙorafa. Haƙƙinsu ne, to amma ya za ka yi? Tun da nake aiki ban taɓa ɗaukan kuɗin kowa ba ruwana, don haka ni wannan ba ni gudun ko yau. In fact ma auditors sun shigo jiya, yau za su zo su ƙarasa aiki in ma wani abu dai ai za su gani.
To ko me ma'aikatan gidan rediyon Nagartan da ke ɗauke da kwalayen nuna rashin amincewa da shugabancin Alhaji Abdul Malik Adin ke cewa?
Sunana Lawal Gambo, ina aiki tare tare da engineering department na Nagarta Radio. Dalilin wannan zanga-zanga shine kasancewan a takeice gaskiya bamu taba fuskantar irin wannan hali da muke ciki a yanzu ba a ce muna aiki ba fasa aikin nan muka yi ba a ce wai muna zaune kuma wata daidai wata biyar ba a biya mu ba gaskiya ba ai mana adalci
to sunana Zainab Ibrahim Solengi ina bangaren shirye-shirye to ka dama ta ba ma ma'aikata dama cewa za su iya tashi su nemi haƙin su so wannan abin da muke yi kenan gaskiya a nan wurin dan gaskiya zan ce maka abin nan ba wai yanzu aka fara ba abin nan mun dade muna cikin wannan hali so kuma an yi ta bada uzurin da tun ana bada hakurin ana hakura to kaga abin ne an ga cewa idan aka ci gaba da hakan ba wai za ta canza zani bane ba dole dai sai an taso an yi haka din
sunana Shafi Ibrahim ina engineering department a daga Nagarta Radio babu adalci cikin wannan lamar wata biyar ba albashi kullun zuwa aikin nan muke kaf gidajen radio da suke Kaduna din nan babu wani gidan radio da Allah ta'ala ya albarkace shi da samun kuɗi da ainihin masoya kamar Nagarta Radio a kullun kuɗi shiga suke amma me kwata-kwata ba a biya mu
sai dai duk da zanga-zangan ma'aikatan shugaban gidan radio Abdul Malik Adi ya ce ba zai aje aikin ba sai dai wanda ya kafa gidan ya ce ya aje
tunda ba su suka ba yau umme gidan ya ce in bari dole na wannan tilas ne amma ba su suka bani aiki ba in wanda ya bani aiki ya gamsu da abin da nake yi shikenan in kuma bai gamsu ba sai in tai
to ko wani mataki waɗanda suka kafa wannan gidan radio mai zaman kanshi na Nagarta Radio za su dauka game da wannan batu lokaci dai kawai shine zai iya zama alƙali Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Chuma dalla a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger wasu matasa a yankin Alet dake jihar Agadez sun koka game da yanayin rashin aiki da suke fuskanta da matsin rayuwa tun bayan da aka rufe wani kamfanin haƙo ƙarfe uranium na ƙasar Faransa mai suna Cominac a shekarar da ta gabata ba matasan kadai rufe kamfanin ya shafa ba su ma ƴan kasuwa sun koka akan lamarin ga Hamid Mahmud wakilin muryar Amurka dauke da ƙarin bayani
watanni kusan 11 da rufe kamfanin haƙo ƙarfe uranium na ƙasar Faransa cewa da Cominac a garin Alet dake cikin jihar Agadez matasan da suka rasa ayyukansu sun shiga cikin halin kunci da kuma zaman kashe wando yayin da suke jiran hukuncin kotu wanda za ta yanke kan haƙoƙinsu inda matasan suka ɗora laifin ga kamfanin na Cominac na ƙasar Faransa wanda aka baiwa wuƙa da nama wajen samarwa ma'aikatan da suka rasa aikinsu a biye Almugarba shine shugaban ma'aikatan na Cominac da suka rasa aikinsu sakamakon rufe kamfanin ya bayyana halin da suke ciki a yanzu
akwai ma'aikata na wajen tashirin wannan su ma an sallame su kamar dai sun tsaya da aiki babu komi sun koma ƙauye guda suna jira suna neman abin da za su yi cikin wahala suke bamu gaba wani abun kirki wanda yake zai fidda su cikin wahala wanda aka fito an ce akwai kudi wanda za a yi na proje su ma dai hayyo bamu ga komi ba yau wata goma hayyo babu komi babu hanya ko guda wanda muke gani ta fito za a binta
rufe kamfanin na Cominac ya haifar da koma bayan kasuwanci a garin Alet inda ƴan kasuwa suka fuskanci koma bayan da basu gani ba wanda a cewar su kashi 70 na kasuwancin su ya tsaya Malam Abdulsalam Maimai mashawarci ne na kungiyar ƴan kasuwa ya bayyana yadda rufe kamfanin ya shafe su
rufe Cominac ya shahi kasuwancin mu kwarai daga cikin kashi 100 kasuwancin mu wallahi kashi 70 babu kasan din aka ce yau an yi biyan Cominac duk ɗan kasuwar da yake Alet an kama kashi mu kuɗi an kama kashi ana ciniki ana in ka ga ciniki ya rage sai an kai kamar lekens an samu koma bayan ciniki kenan mun ga al'amari mu ba mu ji daɗin shi wallahi kawai sai dai mu a Allah godiya inda gwamnati za ta yarda da amincewarta yanzu cikin shekara guda Allah tana dawowa cikin hayyacin
hukumomi a gada sun da kufa wajen wayar da kawunan matasa kan kaucewa dogaro da kamfanonin kasashen ketare da ke aikin haƙo arziki inda suka bullo da wani shiri na tallafa wa matasan bunƙasa kasuwanci noma da kiwo domin rage wahalhalun da matasan suke sha Malam Mauli shine magajin garin Alet
kullum ina faɗa shi mutane su sa da cewa kan mu tarmaniyar mu kullum sai somaye sai Cominac gogon babu su ya zame kuka zame insha Allah za mu ci moriyar tare da su ko a yi tsari wanda zai sa mu zamana na faɗi kiwo na faɗi noma na faɗi kasuwanci wanda in mu fara ba su ƙarfi tun yanzu saboda ko gobe an yi wani abu insha Allah abin zai yi
a rufe kamfanin na Cominac ne a ranar 31 ga watan Maris na shekara 2021 bisa dalilai na rashin ciniki a kasuwannin duniya bayan ya shafe shekaru 40 yana aikin haƙo ƙarfe uranium a cikin jihar Agadez da ke Niger ƙarshen rahoton kenan Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger
madalla a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A yanzu haka dai sama da mutane 20,000 ne ke zaman gudun hijira a sansanonin ɗan gudun hijira da ke garin Kwantagora ta jihar Niger Nigeria. Bayan da 'yan bindiga suka tarwatsa su daga garuruwansu na asali, 'yan gudun hijirar dai sun ci waɗannan 'yan fashin daji na ƙona masu garuruwa da cin zarafin matansu da kwashe masu kayan abinci da kuma yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Sannan da kisan jama'a babu gaira babu dalili, wasu daga cikin 'yan gudun hijirar sun shaidawa muryar Amurka irin bakar ukubar da suka sha daga hannun waɗannan 'yan ta'addan daji. Sannan suka buƙaci ganin hukumomi sun inganta tsaro ta yadda za su koma garuruwansu a maimakon ba su tallafin abinci a sansanonin da suke.
Fati, magaman daji mun samu matsaloli masu yawa, an kore mu mun shiga daji da mu da diya mun walakanta, ba mu san inda diyan mu suke ba sai da muka kwana hudu muna gudu cikin daji mun wahala da mu da diya, muna roƙon Allah ya yi mu daga matsala. Da cikin daji ana arirona aka gane mu da diya. To tsakani na da kishiyata kowa ni ina da tara ita tana da takwas don muna nan ga. To Allah shi ka bamu, muna san mu koma gida a jamu, Allah ya yi mu daga matsala. Ubangiji Allah ya kabe mu daga wahala. To gwamnati ina roƙonta wanga abu da Allah ya nihemu da shi, muna neman taimako gare ta, Allah ya yi mana shi kuma muna roƙonta ta taimaka mana.
Suna na Sa'adatu mai sama ubangijin mu Allah ya ce mu sai mu Allah ya sa mu je gida lafiya. Mun ga ta'addanci ya Allah a roki Allah, Allah ya ce muke mu Allah ruwa muna asiri mu je gida mu zauna lafiya.
Ibrahim Atabu.
Na'am.
Atabu nake.
Na'am. To gashi kuna nan sansanin 'yan gudun hijira a sakamakon 'yan fashin daji.
A can cikin daji ran da sun ka shigo mun wace gari duka babu kowa, nema a karan kaina nan mun gudu da dare can cikin dokan daji na je na kwanta daga ni sai ni can sun ka same ni sun ka kama ni sun ka ce in ban ba su kuɗi ba za su kashe ni. Ina da 2,000 shi na mika musu, yanzu sun ka bani na ba su 2,000 na tashi na sake wani wuri na gudu na mun ka kwana can daji gari ya waye na dawo gida cikin magari kace ɗakuna babu ɗakin da anka bari, babu abin da sun ka bari cikin gida, mu anan sai kuma mun ka ji bindiga fa sai gudu.
Shi ma dai mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu a lokacin da ya karbi wata tawagar gwamnatin jihar Niger da ta ji Kwantagora domin duba 'yan gudun hijirar ya nuna buƙatar ganin hukumomi suna sanya idanu matuƙa akan aikin da suka bayar a yi musamman akan sha'anin tsaron.
Mataimakin gwamna, muna murna kuma mun gode da ziyarar da ka kawo da kuma jajen da ka zo kai mana kan abubuwan da suke faruwa da wannan masarautar nan. Ganin gaskiya mun sani, kowa ya sani ana kokari, kowace bangare ana kokari, wanda a dage ya ƙara da dagewar kokari. Manufan ko a dage shi ne su manya idan suka ba da aiki su bi ga aikin nan ana yin shi ko ba a yin shi, wanda aka ba aikin su ma a dube su a gani yaya suke aikin. Don yawancin matsalolin da ke faruwa idan an ba da oda an ci a ji a yaku, wanda aka ba odan su ma za su ba wasu ne, su kuma wasu ma za su je su zauna ne tun ba a ji an dube su. To don Allah a dage ana dubawa ko da ina an tura a duba mutanen da aka ce su je sun je. Abin da aka ce a yi an yi, mutane ne da suke fa manoma ne, akwai 'yan kasuwa da yawa, akwai wanda zai iya noma buhu a shekara guda. Yau an zo ana bashi buhun masara guda da kyautar naira 10,000, ya kuke ganin rayuwar mutumin nan zai koma. So maganar gaskiya shi ne a nemi solution wannan, a mu solution sai ƙarshen shi, saboda koma wuraren su ci gaba da kasuwanci su ma su zauna lafiya. Inda za ka kai mutane na ba in ba gidansu aka kai so ba za su yi tsari ko ba san gidansu suna nan zaune suna nan. Tunzu Allah ran hafi a gaya mai shi excellency lokaci ya yi da za a dage ko ta wani hanya a dage a yi maganin wannan abu a kai ƙarshen shi. Jama'a mu taya da addu'a, mu ma mu gyara zukatanmu, mu yi haƙuri da junanmu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokari wajen ganin an mayar da waɗannan 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu ta hanyar baiwa jami'an tsaro haɗin kai. In ji kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar.
kagan irin wulakanci da wayannan yan bindiga suka sa mutanen mu ragan kuma mutane ne wanda ba dan laifin su ba komai ba kawai barayi suka sa su su bar gidajen su da kuma garurukan su wannan kuma ya kara tamuna hankali ya kuma kara sa ni ba zan ce fushi ba amma duk inda zamu yi magan cewa mun rama wannan wulakancin da aka yi mun ma zamu yi kokarin magan cewa duk dan bindigan nan da suka fito duk inda suke a nan kasar namu zamu bi su zamu kuma ƙarya su
zuwa yaushe ne ake sa ran za ku mai da su garuruwan su ai maganin mutane
a wannan ai kin ka kan da ka ji na faɗa na ba mai magana lokacin da muka je mun je da jama'an sa yanzu mun koma muna kaman shi ne mai girma gwamnati ya bada directives ya ce mai da tara duka jama'an sa ya kuma nema taimako daga can federal kuma da san federal san ansa muna kokarin magan cewa za mu shirya massively magan cewa mun engaging duka wuraren communities din da magan cewa mun samu zaman lafiya wurin kuma mutane sun koma gidajen su muna ma roƙo mutane su ma yan community din cewa su build resilience ba za mu yi mun samu cin nasara ba sai da su wayannan bindiga din suna so su canja mana rayuwar mu ne so da mu da su za mu hada kai mu hada karfi da karfi mu gan cewa mun kai ga nasara
yanzu a wayannan gudun hijira akwai wani tallafi ko abinci da ko magani da sauran su da ake
oh yes ka ga tallafin da aka kawo ai watan ran da abin da ya faru an ta kawo musu tallafi ai kuma ana kan kawowa na zo ne mu yi assessment wanda ba su da lafiya duk akwai wani da muka ganin da ya samu karaya mun kokarin mu gan cewa cewa ya koma asibiti kuma a ganin da za a yi a taimake shi mun ga matan da ma suka aihu a wurin kaji abin da muka faɗa so ana tallafi gwamnati ta tura kayan tallafi musu kuma za ana kan kawowa ne ma har yanzu ɗin na san shi ma mai girman gwamnati ya ba da directives cewa banda nisema wayansu nan jalaki wanda suke da makami su ma sun yi taimakon su kuma mun gode musu ragan kuma jama'a a mun yan neighborhood ma sun taimaka masallatai da kuma churches mun gan sun taimaka so mun gode musu muna godiya
akwai masu nuna damuwa akan rashin ziyarar gwamna a wayannan sansanin da yan gudun hijira me zaka ce ma masu irin wannan nuna damuwa din
ai duk wanda ya san gwamna da girma gwamna ba inda za a samu ruwan da ba a ci bai zai ce wurin ba tunda aka fara samu ruwan problems din nan ai ba inda bai zuwa ziyartar gwamna kowa ya san shi in fact tunda wannan abin da har ta faru ba ran da bai kira ya bada one directive or the other ai kina kokari duk inda zai samu tabbako ya riga ya kira din da yake neman tabbako ya riga ya kira duka to ya sa in ka duba wanda muka fita wurin da ai da yan sanda da sojoji muka shigo wurin nan kuma ban dan ci haka da ba zan zo gidan radio wala abin da muke shirin da muke yi ba na shigan kauyuka da sauran su amma nan ba da daddewa ba zagan canji kuma muna tabbatar ma yan bindigan nan duk inda suke a jihar Niger da ikon Allah da izinin Ubangiji za mu flush din su out wannan tabbas ce
duk da wannan dai lamarin rashin tsaron na kara ta'azzara a jihar Niger domin kuwa ko a safiyar jiya Litinin wani bomb da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka binne shi ya halaka jami'an tsaro kimanin 7 a yankin Shiroro sannan a ranar Lahadi ma dan bindigar sun aukawa garin Galadiman Kogo duk a yankin na Shiroro inda suka kona gidaje tare da barnata dukiya mai dimbin yawa Mustafa Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya
madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kofin hukumar kwallon kafa ta Nahiyar Afrika CAF ko CAF inda kungiyar kwallon kafa ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta jamhuriyar Niger da ta kai matsayin rukunna a wannan gasar ta bana ta yi kunnan doki a Stade General Zaidu Kunce na babban birni mai ɗaya da Simba Sport Club ta kasar Tanzania a wannan rukunin na D na kofin CAF ko CAF Renaissance Sport de Barkanta kasar Morocco ta shakashi ɗe da banza a hannun ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire a birnin Abidjan a wannan rukunin na D Simba Sport Club ta kasar Tanzania ce ke kan gaba da maki hudu sai Racing Sport de Berkane ta kasar Morocco tana matsayin ta biyu da maki uku ita ma ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire tana matakin na uku yayin da Utal ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale
National USGN ta jangurin Niger da maki daya kacal a rukunin na D na wasannin kofin CAF ko kuma CAF na wannan shekara ta bana. Dukkan kungiyoyin da suka hada da Simba Sport Club ta kasar Tanzania da ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da Renaissance Sport da Berkane ta kasar Morocco kowannen su ya lashe akalla wasansa na farko a gida illa banda Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta jangurin Niger da ta tashi da kunnan doki da maki daya duk da wasan da ta yi a ƙarshen makon jiya a gida a babban birnin Yamai. A bangaren wasannin Super League Professional ta kwallon kafa ta jangurin Niger kuwa ana mako na 19 yanzu haka, inda Akokana Football Club ta Arlette jihar Agadez a can Arlette Agadez ta wasan Sporting Club ta birnin Yamai biyu da nema. Urana Football Club ta Arlette jihar Agadez a can Arlette din ta yi kunnan doki banza da banza da AS Guard National de Niger sai GS Tawa a birnin Tawalele birnin Adar Tawa Olympic Football Club ta birnin Yamai biyu da nema. AS Duan ta Custom ta Yamai a Yamai din Tawa AS Police ta ƴan sanda ta Yamai dai da nema. Espoir Football Club ta Zandar ta yi kunnan doki a Zandar biyu da biyu da AS Fan ta Sojoji. AS Nijelek ta wutar lantarki a birnin Yamai ta yi daya da banza wa Rasinga Bukoki ta babban birnin Yamai. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional na jangurin Niger, kungiyar da ke kan gaba yanzu haka ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 43, ta biyu AS Duan ta Custom da maki 36, ta uku Union Sportive de la Gendarmerie National USGN da maki 30, sai ta 12 idan muka liki teburin ta ce Sahel Sporting Club ta babban Yamai da maki 19, ta 13 ita ce Racing Football Club ta Bukoki ta Yamai da maki 18, ta 14 Olympic Football Club ta babban Yamai da maki 17. Idan muka leka a nahiyar Turai kuwa yanzu haka ana can ana goga a wasannin kofin kalubalenka na club inda suka zama zakaru a kasashen su a nahiyar Turai da ake ce ma Champions League, inda club din Chelsea na kasar Britania ko Ingila dake rike da wannan kambe a karkashin jagorancin tsohon kocin Paris Saint-Germain PSG Thomas Tuchel ke can yana goga yanzu haka da club din Lille na kasar Faransa, yayin da club din Villarreal na kasar Spain ko Espain ke karbar bakuncin Juventus da Turin ta kasar Italia ko kuma Italy a matakin 16. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
To Maryam Abdullahi, a yau Talata kasashen yamma sun yi gaggawar ladabtar da kasar Rasha bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai, tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya a kan iyakar kasar da Ukraine. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da bada izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kamala, amma bai fara aiki ba a karkashin tekun Baltic daga kasar Rasha zuwa Jamus akalla na dan lokaci da yanke yuwar aikewa da mai zuwa kasar Jamus, amma kuma ya hana Moscow samun kudaden shiga daga bututun. Kasuwannin Asiya sun fadi a yau Talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwansu akan matakin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya dauka na aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine, lamarin da ya haifar da fargabar cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan Ukraine. A ƙarshe, hukumomin Burkina Faso suna gudanar da bincike akan wata fashewa a wani wurin haƙar zinari wadda ta kashe akalla mutum 59, kana wasu da dama suka jikata a cewar rahotanni da talabijin kasar ya bayar da kuma shaidu. Fashewar ta jiya Litinin a inda ake haƙar zinari a kudu maso yammacin kasar ta raunata akalla mutum 100 a ƙauyen Bomblora. Ana sa ran wasu sanadarai da ake wanke zinari da aka adana su a wurin ne suka tada fashewar.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makili da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.